أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين يو زامو كاو درسي كما يدعى كسابة كو عند سكي بمو منجيرو abubuwa da yawan gaske waɗanda ake yin sammu ko dan saboda a sa su ko dan a hana daga ciki akwai wanda muka ce akwai sammu wanda ya kasance ko dai larurar salihai ko sammu lalata rayuwa waɗannan abubuwa guda biyu suna da alamu ne guda hudu hanyar neman abinci hanyar yin addini hulɗa da mutane da kuma lafiya amma idan ya kasance ɗaya ne kawai yake damun mutum daga waɗannan guda hudu to sam ba zai shiga ƙarƙashin waɗannan abubuwa guda biyu ba ya kamata a gane wannan idan ya kasance sammu ne kawai na hana arziki to iya arzikin kawai shi ne zai yi wahala da izinin Allah idan an ce arziki dukkan wani abu wanda a ƙarshe zai zama kuɗi ko zai zama abin samun kuɗi din ko zai zama wata makaranta ta kirki ko wani aiki na kirki a gwamnati ko a kamfani ko wata sana'a ta kirki ko wata kwangila ta kirki ko wani business haka da za a kulla na kirki ko shi mutum kan kansa ya kasance abin da ya shafi budewa guraren ciniki santa ta gudanar da abubuwa na samun ci gaba na rayuwa abin da ya shafi kantuna ne abin da ya shafi shaguna ne abin da ya shafi irin plaza ne abin da ya shafi koda gurin zama ne haka irin mutane waɗansu zama suke yi su kasa abubuwa a teburinsu waɗansu kuma ma yawo suke yi ko abin da ya shafi wata sana'a ta kirki ko abin da ya shafi noma ko abin da ya shafi siyasa ita ma aiki ce ko abin da ya shafi aure Al-Qur'ani ya ce in kai aure Allah ta'ala zai arzuta ka Manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum ya aure Allah subhanahu ta'ala zai hore masa hanyoyin arziki ayar Al-Qur'ani tana cewa in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli idan ya kasance waɗanda za su yi aure din sun zama fuqara matalauta ne to yughnihimullahu min fadli sai Allah ta'ala ya wadata su daga cikin falalarsa idan suka yi aure saboda haka ga dai aya kenan saboda ka aure ma yana da cin hanya ta samun arziki ga abubuwa nan iri-iri kulla waɗansu hulɗoɗi ko a unguwar da kake ko a garin da kake ko a ƙasar da kake ko ma kila ya shallaka ya tafi wani guri ko wani abu wanda za a kulla wanda za a ce a ƙarshe kai ga wani kaso naka wanda za ka samu ka riga ganin in ka samu wannan to kai alhamdulillahi duk wata wahala da ka sha yanzu kuma ka huce duk wani buri da kake da shi na inganta rayuwarka abin da ya shafi aure ne ko abin da ya shafi abin hawa ne ko abin da ya shafi gida ne ko kuma samun wani babban jari sai gani in je ka samu wannan shikenan ka huta. To amma kuma sai abin ya zo dab da za a samu wannan abin sai kuma an samu cikas a inda cewa abin ba zai yiwu ba, wannan abin ba za ka samu ba, ko dai a ce an fitar da kai daga cikin wannan tsarin, ko wanda yake da alhakin wannan abin ya ki cika wannan alkawarin. Wani lokacin kuma za ka ga in je da kai da waɗansu za ku haɗu don ku kulla irin wannan abin na samun arziki, sai ga abin ba zai yiwu ba, da za su ware su kaɗai su yi, sai ka ga su kuma sun samu wannan abin. To waɗannan duka abubuwa ne na samun arziki. Hakanan ko kana da mahaifi ne, ko kana da wani ɗan uwa ne, ko kana da wani aboki ne, ko kana da wani colleagues wanda kuka yi makaranta tare ne, ko wanda kuka yi aiki tare, kila wanda kuka yi ma aikin haji tare, ko kuka yi umra tare, kun saba yana da hanya ya yi maka alkawari akan cewa da akwai wata harka, da akwai wani abu wanda ya kasance za a buɗe, zai taimaka maka da shi don saboda ka riƙa samun abinci, ka riƙa samun abin masarufi. Ya kasance duk waɗannan ɗin su ƙi taimaka maka. Za a iya samu a cikin waɗansu ma kai ne ka taimaka min suka kai wannan matsayin da suka kai, amma kai yanzu gashi ka shiga cikin wani irin hali, kana da komai da komai ka mallaka, abin da ya shafi kuɗi, abin da ya shafi abin kasuwanci, abin da ya shafi jari ɗin, amma sai ya kasance ba zato ba tsammani, kai ba almubazzaranci kake yi ba, kuma kai ka tabbatar babu wani wanda ya ha'ince ka ko ya cuce ka, amma sai gashi an yi kasuwancin, an yi cinikin, an samu ribar, amma a zo a kirga sai a ga cewa ko dai sai uwar kuɗin kawai, ko ma ita uwar kuɗin ita ma bata cika ba. Kuma irin waɗannan abubuwa fa su riƙa maimaita ba wai sau ɗaya ba. Akwai abin da zai kasance din yana faruwa mai kama da wannan, amma ba wani samu bane, ba wani su aljanu bane, wani abu ne kawai daidai na kaddara, ko da yake kowanne ma kaddara ce, don in ma sanmu ne Allah ta'ala cewa yake wa ma hum birdari nabi min ahadin illa bi iznillah, ba sa cutar da kowa, su ma su sanmu da shaitanu da bokaye illa bi iznillah, sai da izinin Allah. To in dai wannan kawai ya tsaya, baka samun cikas wajen tafiyarwa da addininka, kamar in za ka yi karatun alkur'ani ko za ka yi nafilfili, ba bacci, ba kasala, ba shiririta, duk wani abu da ya shafi na ɗa'a ba bacci, ba shiririta, za ka yi shi da karsashi da komai, hulɗarka da jama'a a gida lafiya, lafiya da kai da jama'a a waje, lafiya, lafiya da kai da jama'a, haka abin da ya shafi lafiyarka ba wani abu da yake damun ka. To idan ya tsaya a iya nan kawai, wataƙila sai waɗansu kuma farkai da suke baka tsoro, idan ya tsaya iya wannan kawai, to wannan shine kawai sanmu ne kawai na hana arziki, shi ma maganin sa yana da wahala ƙwarai da gaske. Amma mutane su canza yanayin halin da suke ciki, su koma ga Allah subhanahu wata'ala, shi ne yake bayarwa, shi ne yake hanawa, su bauta masa da ikhlasi. Idan suna yin sallah su riƙa halartowa abin da suke faɗa da irin aikin da suke yi, ai sallah kana ce Allahu akbar, me yasa duk gaba ɗayan sallah gaba ki ɗaya a farko ka ce a raka'ar farko ka ce Allahu akbar wajen sau shida Allahu akbar alawatu Allah shi yafi girma Allah yafi kowa girma Allah yafi bokaye girma Allah yafi shedan girma Allah yafi aljinu girma Allah yafi masu mulki girma Allah yafi abokan hulɗarka girma Allah yafi duk wani mai kuɗi girma Allah yafi duk wani mai girma girma Allah yafi duk wani mai ilimi girma Allah yafi abokan gabarka girma Allah yafi bukatarka girma kana halartowa wannan ashe idan baka samu ba shine bai baka ba amma ba wani ne waye fi shi girma wanda yafi karfin sa ya sabauta maka wannan ba haka sallah take gaba daya haka nan abinda kake karantawa na sallah kowanne lafazi akwai wata ma'ana da yake dauka ka rika halartowa in baka san ma'anar ba ka rika sauraron abinda kake faɗa a cikin karatunta idan bin liman kake ka rika sauraron sa da nutsuwa ba hankalinka yana wani gurin ba in sajjada kai ka tabbatar san da kai wannan sajjadar ka fi kusanci da Allah subhanahu wataala akan kowanne lokaci kai ta sabihin da aka ce ayi kuma ka roke shi dan kana dab da shi amsa ma zai a cikin tahiyar ka roke shi amsa ma zai mutukar ka halarto saboda ga irin sallah a gafale addu'o'i a gafale ba tare da halarto ma'anar da mutum yake faɗa ba ba tare da girmama wanda yake gabansa yake roƙo ba wanda idan wani yake roƙo daga cikin waɗanda yake neman bukatar su zai tausasa harshensa zai nuna gaɓoɓin jikin da duk sai sun nuna ladabi gare shi to ina kun wanda shi ne yake bai kowa kowa wanda ya mallaki komai shi ya kamata kai mar wannan idan kana yin wannan kuma ka koma gare shi in saboda zunubi ne Allah ta'ala ya gafarta maka sai ya ga wannan abin ya yaye in kuma ya kasance wata ukuba ce Allah ta'ala yake so ya yi maka don abin da ya ga dama yake yi don ya kankare zunubanka ya ɗaukaka darajarka ka ci gaba da komawa gare shi kuma ka kama ayoyi waɗanda suke na karya sammu da ayoyi waɗanda suke korar aljanu da ayoyi waɗanda suke azabtar da aljanu da ayoyi waɗanda suke ƙone aljanu idan an ce sammu ne waɗansu suna da jahilin cewa wai in an ce sammu ne to ya za a ce kuma da aljani a ciki to ai sammun ba zai yi ba sai da shedanu a ciki wanda boka ne zai nemi shugaban shedanu ko sarkin shedanu ya bashi hayar waɗanda za su yi mar wannan aikin ba zai tasiri ba dole sai akwai shedanu sai akwai aljanu ya kamata mu gane da wannan
nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu amma ga lambobin waya 0803 5 9 5 9 2 5 8
0803 5 9 3 4